الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باقي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan rana ta juma'a yau daren asabar 5 ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda kuma ya dace da 15 ne ga watan 3 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a cikin aya ta 13 cikin wannan sura mai albarka suratul kahf insha Allah za mu sake tashi akan aya ta 13 cikin wannan sura mai albarka na'am
nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bada labarin ashabul kahf wanda ajiya bayan mun karanta sababin nuzul na wannan kissa da ta zama sababin saukan suran gaba daya kamar da wasu malami suka ce suratu al-kahf tana cikin suran da suka sauka jumlatan wahida kamar suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzon shi manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam bayan ya shiga halin kunci da damuwa sakamakon ababan da suka faru tambaya da aka mishi wanda yace zai bada amsa gobe amsan ba ta samu ba har akai kwana 15 Allah ya ci gaba da lallashin shi da kuma nuna masa cewa kare damu ya dinga shiga kunci dan an ki a imani da shi ko da an yi karban sakon da yazo da shi sannan kai da dinga aikata komai ba tare da ya ce insha Allah ba shi yasa Allah ya ce ma ta dari nafsun madha taksibu ghadan wa ma ta dari nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimul khabir cha babu wanda ya san me zai aikata gobe wa ma ta dari nafsun babu wata rai ko wace iri ce babba ko karama mace ko namiji yaro ne ko saurayi ko tsoho ko dattijo ba wanda ya san madha taksibu ghadan me zai aikata gobe Allah ne kadai ya sani za dai kai planning gobe zan je tudun wada gobe zan je Bauchi gobe zan je ziyara wuri kaza ko zan yi abu kaza insha Allah ina fata an gane dan za kai tsara ababe guda 10 ya zama kila tara ma gaba ɗaya baka yi ba sai ka waye gari planning ɗinka gaba ɗaya ya canza haka ne ko ba haka ba saboda Allah shike da gobe to sai ci gaba da ba wanzan Allah cewar nahnu mu kadai inji Allah nahnu wahdana ai mu kadai ne tallin tal na qussu alayka naba'ahum bil haqqi zamu kissanta maka zamu labarta maka labari da kuma kissan wadannan samarin ashabul kafi bil haqqi labari na gaskiya wanda babu kokonto a cikin shi innahum yanda al'amarin yake su din fitiyatun wadansu matasa ne amanu bi rabbihim wadanda suka yi imani da ubangijinsu wazidnahum hudan sai muka kara musu shari'a anan jiya mun ce fitiyatun jam'i menene na jam'i ne na alfata haka ne ko amma kuma a larabci jam'i menene sunan shi nace muku jam'u qilla dan larabci akwai jam'i akwai jam'u qilla akwai jam'ul jam'i ina fata an gane to anan jam'u qilla na gaya muku guda nawa ne muka ce su hudu ne ana ce musu jumu'ul qillati jam'in qilla shine daga 3 zuwa 10 baya kasa da 3 kuma baya haura 10 shine ake ce masa jam'u qillatin da larabci nace muku akwai af'ila akwai fi'ila akwai af'ul akwai af'al af'ila shine kaman af'ida sannan fi'ila shine anan kaman fitiya ko ikhwa kisa Allah ce innahu fitiyatun ai su wadansu samari ne dan su su 7 ne da karan su na 8 wanda zamu karanta a gaba kisa Allah ya kawo jam'u qilla sai ce amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijin su wazidnahum huda sai muka kara musu shari'a muka ce da wannan ne malaman sunna suka kafa hujja da cewa al-iman yazidu wa yanqus Imam al-Bukhari yayi babin guda cikin Sahih al-Bukhari haka Muslim babin da ke nuna cewa imani yana raguwa yana karuwa wanda kuma sheda ce da nassin al-Qur'ani Allah ce innahum amanu ifitiyatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan kisa Allah ce walladhina hatadu zadahum hudan wa atahum taqawahum yace li yazdadu imanan ma imanihim fazaduhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga zada sai a ce iman ashe imanin na karuwa kenan me ke kara imani yawaitan ayyukan alkhairi idan kana yawaita ayyukan alkhairi kula da sallolin farilla zikiri salatin annabi istighfari haylala tasbihi karatun alqur'ani sada zumunci sai ka ji imani kana karuwa azumin nafila nafilfili na sallah shi yasa da azumi sai ka ji imani kai yana karuwa ko ba haka ba saboda ana takaita ayyukan alkhairi ana kuma yawaita ayyukan lada azumin kanshi ibada ne zuwa wurin tafsiri sallan tarawihi duk waɗannan yake ji imanin kana karuwa wani lokaci ka ji ka zama dan karamin wali ko ba haka ba amma idan azumi ya kaufa sai ka kana ta ci baya saboda imanin naka ayyukan alkhairin sun ragu an fahimci wannan abin da kyau Allah ya ce wa rabatana ala qulubihim sai muka daure zukatansu ai muka tamke zukatansu akan mi akan imani muka tamke zukatansu muka tabbatar da su akan gaskiya akan tauhidi akan hakuri na sun bar iyalansu sun bar yan uwansu sun bar gidajensu sun koma jeji a cikin kogon dutse sun zauna wa rabatana ala qulubihim kenan muka tamke zukatansu muka ba su sabati id qamu a lokacin da suka tashi fa qalu suka ce rabbuna ubangijinmu rabbu samawati wal ard shine ubangijin samai da kasai lan nad'u min dunihi ilahan bazamu kira kowa ba bazamu bautawa kowa ba bazamu riki kowa a matsayin abin bauta ba in ba Allah subhanahu wataala ba in ba mahallacin sama da kasa ba laqad qulna idhan shatata laqad haqiqa idhan idan har muka riki wani abin bauta wanda ba rabbu samawati wal ard ba qulna shatatan lalle mun fadi ƙarya to anan akwai ababe kamar haka abu na farko malamai suka ce da Allah ce wa rabatana ala qulubihim shine ya tabbatar da digadigan su ya tabbatar da tauhidin su da imanin su saboda matasa ne guda 7 suka tashi suka kalubalance sarkin gari a lokacin kaman kace shugaban ƙasa saboda yana umurtar mutane da bautan gumaka dai gumaka sujjada wanda shi asalin sarkin kuma fa shi musulmi ne wanda yake bin addinin Annabi Isa amma sai ya ridda wannan abun kamar yadda malaman tarihi ke faɗa wanda kuma da littafan sira ya faru ne shekaru 250 bayan Annabi Isa ina fata an gane shekaru 250 bayan Annabi Isa aka samu shi wannan sarkin da Qayanus ar-Rumi wanda ya mulki wannan garin na Aila ya ainihin yi ridda kuma yake sa mutanen garin ma dole su yi ridda to idan kai lissafi daga lokacin zuwa yanzu shekara nawa ne zai baka shekara 174 tunda muna 2024 ne yanzu sai ka cire 250 a ciki zai baka 774 an fanci wannan abin da kyau shine shekarun faruwar wannan abu to kaga daga lokacin da aka laburtawa annabi wannan labarin shekaru 300 ne da wani abu to kaga annabi na bawa kafiran makka wannan amsan tamkare na wurin bayan abun ya faru shekaru sama da 300 kafin a aife shi ina fata an fahimta to Allah ya ce wa rabatana ala qulubihim sai muka tamke zukatansu id qamu a lokacin da suka tashi saboda an kawo su fada ga fadawa ga ministoci ga sarki ga kowa aka ce mun ji labarin ku ne ba ku bauta wa sarki ko ba ku bauta wa gumaka kun yi tawaye kun ce ku addinin kaza za ku yi shine suka tashi dukansu su bakwai suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi a fadan sarki ba a gaban fadawa suna muzurai amma wannan muzuran fadawa bai firgita su ba kaga wannan karfin imani ne faqalu suka ce rabbuna rabbus samawati ubangijinmu shine ubangijin sama ko kuma sammai guda bakwai wal ardi da kuma kasa ma guda bakwai lan nad'u min dunihi ilahan babu wanda zamu rika ko babu wanda zamu kira a matsayin abin bauta in ba shi ba laqad qulna idan shatata idan mun riki wanda ba shi ba a matsayin abin bauta lalle mun ketare iyaka kalma ash-shatat haqiqanin ma'ananta a larabci shine mujawazatul haddi ketare iyaka amma kuma shatat tana zuwa da ma'anan ƙarya Allah ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada sai ce mi wa annahu kana yaqulu safiuna yaqulu alallahi shatata to kaga fassarar shi shine wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu alallahi kadiban kaga shatata she ƙarya ne kenan wa annahu kana yaqulu safiuna alallahi shatata aljanu ke wannan magana to sai suka ce idan har suka riki wani wanda ba Allah ba matsayin abin bauta sun zama makaryata ba za su zo gaban sarki su yi ƙarya ba gaskiya suke faɗa su ba za su bauta kowa ba sai Allah ina fata an gane to karkashin wannan ayan da suka ce aka ce id qamu sai suka tashi suka tsaya faqalu suka ce rabbuna rabbus samawati a shine kamar la ilaha illallah kenan har zuwa ƙarshe rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan shine kamar la ilaha illallah to abin da yasa na kawo wannan shine wasu daga cikin malamai sai suka kafa hujja da wannan ayan suka ce id qamu a lokacin da suka tsaya faqalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan shine halacin kai ma ka tashi ka tsaya ka dinga la ilaha illallah ban gane ko kun gane ba ila fata an gane ya halatta ku tsaya ku taru kuna tsalle kuna la ilaha illallah la ilaha sun kafa hujja da wannan aya ka san galibi abin da barbaru ne kawai to Imam al-Qurtubi kaga dan malikiya ne a cikin tafsirin shi al-Jami' li ahkam al-Qur'an tun wajen shekaru 900 sai ya bada amsa kamar haka shekaru sama da 900 da wuce kaga ba yanzu bane balle kace dan Kaduna ne ko dan Jos ko ba haka ba wadan Saudi Arabia shekara sama da 900 da ta wuce ga abin da yake cewa yace qalib natiya ibn natiya yace ta'allaqat sufiyya fil qiyami bi qawlihi id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi yace wasu daga cikin malaman sufiyya sun makalkale wannan ayan shine ta'allaqat sun makalkale da wannan ayan wajen kafa hujja da amiki a tsaya ana tsalle ana fadi la ilaha illallah qultu Tirmidhi yace sai nace wa hadha ta'alluqun ghairu sahihin wannan ta'alluqin gaskiya ba daidai bane bai inganta ba haula'i wadannan mutanen qamu sun tashi sun tsaya ne a gaban sarki fa zakarullahi ala hidayatihi suka ambaci Allah saboda shiriyan da ya musu wa shakaru lima aulahum min ni'matin min ni'amihi wa ni'ima suka kuma ambaci ni'iman da Allah ya musu na musulunci da gane gaskiya thumma hamu ala wujuhim munqati'ina ila rabbihim khaifina min qaumihim sannan suka ainihin gudu saboda tsoron kara kama su a ainihin azabtar da su ko a kashe su ko a sa su a prison saboda sun yi tawaye da addinin da mai gari ke kai da manyan gari sai ya ce wa hadhihi sunnatullahi fi rusuli wannan ita ce sunnan Allah dangane da annabawa wal anbiya'i wal fudala wal awliya ana hadha min darbil aqdami ya zaka kwatanta wannan da masu buga kafafun su a kasa suna tsalle warnaqas bil akmam suna kuma rangaji da ainihin manyan riguna wa khasatan fi hadhihi al azmani yace musamman a wannan zamani wa zamanin su fa yake magana shekara 100 da ya wuce yace ana addini da rawa ina fata an gane wa yana ce zamanin su wai ta lalace shekaru 100 da ya wuce wai zamanin su ya lalace ana zikiri ana rawa ana tsalle nace tab ina ma da Tirmidhi yazo wannan zamani da ya sha mamaki ko to a takace Imam Tirmidhi yayi maganganu mai tsayi yace da wannan ba hujja bane ba dangane da kafa hujja da wannan aya Allah ya samu dace Allah ya ce wa rabatana ala qulubihim sai muka daure zukatansu idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata sai Allah ya ce mi Ubangiji ce haula'i su waɗannan mutanen suka ci gaba da magana su waɗannan matasa suka ce haula'i qaumuna waɗannan fa mutanen mu ne da iyayen mu ne da yayyen mu da kannen mu da surkan mu da abokanan mu ittakhadhu min dunihi aliha sun riƙe wani abin bauta wanda ba Allah ba abun yana damu su ka sai yana da damuwa da bakin ciki kaga kai kana kan tafarkin daidai waɗansu da kace kauna suna kan tafarkin halaka shi yasa manzo Allah da kanshi ya shiga damuwa a lokacin da yaga wasu daga cikin baffanin shi sun rike kafirci Abu Lahabin na ciki wanda har sai da ya kai ma Qur'ani ya tsire mishi albarka Allah ya ce tabbada da Abi Lahabin wa tabba yaga irin su Abu Talib gashi nan baffan shi ne wanda dan uwan mahaifin shi kuma ya rike shi ya taimake shi ayi gogormaya amma ya ki karban musulunci har a lokacin da zai rasu hadisi ya tabbata annabi ya zo ya same shi yana rashin lafiyar da ba zai tashi ba annabi ce ya am qul la ilaha illallah yace ya bafana ka furta la ilaha illallah kawai nake so zan kafa hujja a gaban Allah nace ka musulunta shekaru aru yana kan kafirci yanzu gashi yana magagin mutuwa annabi na roƙon shi ya am qul la ilaha illallah ka faɗi wannan kalman zan tsaya a gaban Allah na ce baffana ya musulunta manya abokan shi suka zo su Abu Jahal su wane suka taru suka ce yanzu dan Allah muna tare da kai shekara da shekaru haka kawai yara za su canja ka lokaci daya baka shiga addinin yara wannan ba abun kunya bane ba wallahi abin da suka ga mishi kenan suka dinga zuga shi haba muna kungiya daya shekara da shekaru kana babban mutum mai daraja a Makka a rawaito a tarihi kai abun kunya ka bi addinin yara karshe kalman da ya kafin ya rasu yace ana ala dini Abdul Muttalib yace ni ina kan addinin iyaye da kakanni ina fata an gane yace shi kan ba zai karbi addinin manzon Allah ba yace ku je ku yi kayan ku ba wanda ya sai taba ku zan ba ku kariya amma ni kan muna gargajiya ina fata an gane shi yasa shiriyan kawai ta Allah ce Allah ta'ala ya shirye da mu shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri suke kafa hujja da wannan ayin cewa galibi idan gaskiya ta zo matasa sun fi karba ina fata an gane galibi indai gaskiya ta zo matasa sun fi karba saboda manya suna ga sun jima aka kawo su matasa za su canza su an fahimci wannan abin da kyau to asali haka abun yake to shine anan Allah yake cewa suka ci haula'i qaumuna takhadhu min dunihi aliha, waɗannan mutanen mu ne, yan uwan mu ne, amma kash sun rike addinin da ba na Allah ba. Laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin, ina ma a ce sun zo da wata hujja mabayyaniya dangane da wannan addinin da suke, suna botan gumaka kuma babu hujja, kawai dan iyaye da kakanni suna yi. Ka san zu matsalan da ake fama da shi kenan, kai bayani kai bayani kai bayani, a ce ina. Wani ya tashi ya bayani a masallaci, wai halaccin nafila kafin sallar magariba, ya ta kawo hadisai, sai da ya gama wani tsoho ya ce, yaro har ubanka ya rasu a masallacin nan bai wannan nafilan ba. Haka shi hujja shi kenan, duk hadisan da aka kawo ya ce muna nan da ubanka a masallacin nan, har ya koma ga Allah bai wannan nafilar ba. Daji can ka rike hadisan ka. To shine Allah ya ce laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin, ina ma a ce sun zo da ta hujja ka karfa mabayyaniya akan wannan addinin gargajiya da suke. Allah sai ya ce faman azlamu, wa yafi zalunci, mimman iftara ala Allah kadiban, irin wanda zai kirkiro ƙarya ya jingina wa Allah, shine mafi zalunci a ban ƙasa. Ke sa Allah ya ce a cikin suratul an'am, wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun, yace wa yafi zalunci sama da wanda zai kirkiro ƙarya ya jingina wa Allah, ko kuma ya karyata ayoyin Allah in an karanta mishi. Allah ya ce innahu, yanda al'amari yake, la yuflihu adh-dhalimun, az-zalimai kan ba za su yi nasara ba duniya da lahira. A wata aya kuma cikin suratul yunus yace faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu al-mujrimun, wa yafi ƙarya sama da wa yafi zalunci sama da wanda zai kirkiro ƙarya ya jingina wa Allah, ko kuma ya karyata ayoyin Allah, yace innahu la yuflihu al-mujrimun, mabarnata kan ba za su yi nasara ba duniya da lahira. To shine anan ma Allah ke cewa babu mafi zalunci sama da wanda zai kirkiro ƙarya ya jingina wa Allah, wato shirka kenan. Shirka ita ce mafi girman zalunci. Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, suratul maida. Allah yake cewa duk wanda yayi wa Allah shirka, haƙiƙa Allah ya haramta masa aljanna, kuma makomarsa ita ce wuta, az-zalumai kan ba su da mataimaka ranar gobe kiyama. Shi yasa duk rinzi karka yadda kan shirka, duk inda za a kai a kawo a buga da kai a barka, ka tsaya akan tauhidi, wannan shine cin nasara. Duk inda za a je a dawo karka kuskura a ce ka bar tauhidi, duk rinzi komai wuya. Akwai wani abu da ya taɓa faruwa wanda is a true life story, a wani gari ne a kudancin Najeriya. Akwai wani wanda na san shi, ya san ni, shi dan nan jihar Bauchi ne, amma kuma yana zaune a can, ba zan faɗi sunan jihar ba. Yace wani abokin shi ga yanda suke da shi, ga yanda suke harkoki ya rikice musu, aka kira su aka yi su wurin wani boka, shi abokin ne ya nemo bokan, sai ya tashi suka tafi. Yace zai ba su maganin da za su yi kuɗi, ka san boka ya rena ma hankali, kuma shi fa bai kuɗin ba, kuma kuɗi zai karɓa. Ina fata an gane. Shi ne sai ya sa musu sharuɗa masu nauyin gaske wanda ya raba su da Allah completely. Sharaɗin farko shi ne a kullum a cikin salloli biyar karka yi guda ɗaya. Akwai bala'i sama da wannan? Ka zaɓi wacce ba za ka yi ba, ya rage kai ka zaɓa ba, shi ne zaɓa maka ba. In ka ji wannan ta yi nauyi, shi ne ka daina wankan janaba. Ta wacce ce ba wacce ce ba, kowanne kafirci ne. An gane ko? Ya ce to in dai suka zaɓi ɗaya, akwai abin da zai za su yi kuɗi, su je su yi shawara su dawo bayan kwana uku. Ɗayan ya ce ni kan ba shawarar da zan je na yi, Allah ya sa kan na yi kuɗin har abada, in dai sai na bar musulunci, don barin sallah guda ɗaya barin musulunci ne. Ina fata an gane. Ko wata sallah ce a ce ka rage mata raka'a ɗaya ka bar musulunci, dole sai ka yi raka'a 17 ɗin nan, salloli guda biyar. Ya ce wallahi ɗayan sai ya yarda. Yace kai ina Najeriya nan fa sai da kuɗi. Shedan ya masa wahayi, ya amince, yace malam abokin nan nawa kar ka ga kudin da yi yayi tashan kudi na yan shekaru kadan sai fada ya mutu kasam ko shekara uku ne ba to me amfani kudin ina fata an gane shi yasa duk rintsi duk wahala kar ka yadda araba ka da imaninka a ce wai sai kai shirka ko sai an kashe wani sannan kai ka samu abu ka zaka hakura da wannan abu an fanci wannan abin da kyau domin gaba ɗaya shekara nawa zaka yi ka mutu da sai mokan ya baka maganin mutuwa kuma yanda ba zaka mutu ba in dai bai da wannan shi yasa wani daga cikin magabata yace akwai ababe guda biyar in har zaka iya ɗaya daga cikin su to ka saba wa Allah yanda ka ga dama musulunci ma ka bari yace abu na farko in zaka yi sabon ka je wurin da Allah baya ganinka zai yi yace ka je wurin da Allah baya gani ka saba mishi sai yace abu na biyu in wannan ba zai yi ba shine ka ce duk ni'imar Allah kai ka daina amfani da ita Allah ka ce in bauta maka dole ai dan kamin ni'ima ne to bana son ni'iman naka kaga hasken rana ni'ima ne dare ni'ima ne ko ba haka ba iskan da kake shaka oxygen ni'imar Allah ce ruwan da kake sha ni'iman Allah ne bacci ni'iman Allah ne gani da kake da ido da ji da magana da tafiya komai ni'iman Allah ne to wanne zaka ce baka so sai ce lafiyar da Allah ya baka duk wannan ni'imar Allah ce sai ce to idan wannan ta gagara sai a tafi mataki na uku mataki na uku shine yace idan mala'ikan mutuwa ya zo ka kore shi ina fata an gane ka ce ba za ka je ba wannan zai yi ce ba zai yi ba shi yasa na sha bada misali inda akwai wanda zai iya samun kariya musamman a Najeriya daga mala'ikan mutuwa shine Janar Abacha Allah ji ganshi da rahama Allah gafarta mishi yana cikin villa da tsaro da komai a lokacin da Abacha ya rasu masu gadin villa sun kai 3000 tsakanin sojoji da DSS ga ciyaman nanan ya san villa gashi na a gefe na tana ba ciyaman wancan ba an gane ko yana shiga fadar shugaban kasa tsaron da ke gidan fadar shugaban kasa a lokacin Abacha ya fi na yanzu kusan mulkin soja ne ina fata an gane amma ka mala'ika ya shiga ya dauke shi ya tafi shi babu wani tankin yaki ko sai da ina fata an gane to sai yace na uku in mala'ikan mutuwa ya zo ka kore shi sai abu na hudu yace in wannan ta gagara mala'ikan ya dauke ka in an je filin tashin kiyama ka buya a neme ka rasa ka shiga wani lungu ka shige aljanna sai ce in wannan ya gagara sai a je mataki na biyar shine na karshe in aka kawo ka aka yi hisabi aka ce za kai ka wuta ka tada rikici ka fasa akwatin zabe ina fata an gane ka ce baka yadda ba an yi murdiya zai yi ba wanda zai yi to suka ce idan ba za ka iya ɗaya daga cikin biyar ba kar ka yadda araba ka da imaninka duk rintsi duk wahala Allah ka ba mu sabati to shine suke cewa ƴan uwan mu sun ki karban gaskiya wa yafi zalunci sama da wanda zai kirkiro ƙarya jingina wa Allah sai Allah ya ce mi
wa idhi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
طالب العربي وأنا فهمت عربية عند مكرن هؤلاء وأنا مفتداني أنقانكو دع الله تي هؤلاء مفتداكينا قومنا أطفوا بياني ina fata an gane ittakhadhu min dunihi alaha shine khabar din an fahimci wannan abin da kyau to da Allah ce laula suka ce litakhsis wato amfanin kawo laula a wannan wurin suka ce al inkaru wat ta'jiz shi yasa aka yi amfani da lan nad'u min dunihi ilahan a wajen kore abu da larabci akwai la akwai kuma lan an gane ku akwai ma duk ana fani da su annafiyu la annafiya kuma ta annafiyu ko lan da zai zo yi nafiyin abu to lan yafi kowanne karfi in aka ce lan na da wa min duni ilahan wato babu wani yanayi ko wani zamani ko wani dan adam da ya isa ya sa mubuta wanda ba Allah ba shi yasa aka kawo lan shi yasa da Allah kalubalanci kafaran duniya gaba daya yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin yace fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kun san dalilin kawo lam da kuma lan Allah ne yace idan kuna kokonto dangane da Qur'anin nan da Annabi zo muku da shi to ku zo da irin shi mana ko da sura guda ɗaya ce fa'tu bi suratin min mislihi kama inna dina kalkausar ita ce sura mafi kankanta mafi gajarta to ko ita ku tsara mana ku kawo kuma in dai da gaske kuke sai Allah ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata hakan ba a yau walan taf'alu har abada ba za ku iya ba idan larabawan makka a lokacin jahiliya da Allah ba su fasahan magana har a tashi duniya ba za a yi ba su fasahan magana irin su ba in kana karanta waƙin larabci ka san wannan abu to sai Allah ce fa in lam taf'alu al yawm wa lan taf'alu abadan haka man lan a wannan wurin har abada ba wanda zai canja mana akida ina fata an fahimta to sai suka ci gaba da magana tsakanin su da juna suka ce wa idhi itazaltumuhu wa idhi itazidna lit'alilich wa idhi itazaltumuhum tunda dai har kun kaurace musu kun bar gari kun koma kun shiga kogon dutse wa ma ya'buduna min dunillah kun kaurace wa duk abin da suke bauta wanda ba Allah ba fa'awu ila al-kahfi aka ce wannan maganar suna yin ta ne a bayan gari a lokacin sun fita bayan gari sun taru suna tattaunawa su bakwai ga kuma karen su yana bin su sai suka ce wa idhi itazaltumuhu a yayin da kuka kaurace wa ƴan uwanku da danginku da shuwagabani da kowa kuka fita wajen gari wa ma ya'buduna min dunillah da duk abin da suke bauta wanda ba Allah ba to me abun yi fa'awu ila al-kahfi mu je mu tare a kogon dutse ina fata an gane ko sana ga muku al-kahf jiya shine me tun shekaran jiya ma kogo wanda zai dauki mutane da yawa kamar mutum 3 7 10 ina fata an gane ko sama da haka amma al-ghar kogon da zai dau mutum 1 2 3 karamin kogo kenan to sai suka ce fa'awu ila al-kahfi ku je ku shiga cikin kogon dutse yanshur lakum rabbukum min rahmatihi idan kun shiga wannan kogon dutsin sakamakon da za ku samu shine yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijinku zai kwararo muku da rahama shi wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqan ko kuma marfikan ya tabbata a cikin qira'a yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijinku zai kwararo muku da rahama shi a cikin wannan kokon wato saboda tsabar imani ba abinci fa tare da su kuma an ci aje a ce kokon dutse ina fata an gane to sai suka ce ai in kun shiga wannan kokon dutsen karfin imanin da kuke da shi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijinku zai kwararo muku da rahama shi sannan kuma wa yuhayyi ilakum mirfaqan min amrikum zai kuma muku tattari da tanadin mirfaqan abun amfani al-intifa Allah zai muku tattalin abun da za ku amfana da shi na abinci ko abun sha min amrikum daga al'amarinku da mirfaqa da marfiqa duk ma'anar su dai a larabci to a wannan wurin nan ne annabi yake faɗa cikin hadisi hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal annabi ce lawa annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr takhdu khimasan wa taruhu bitana wa inda za ku tawakkali haqiqanin tawakkuli haqiqanin tawakkali irin tawakkalin tsuntsaye da Allah zai azurta ku yanda yake azurta tsuntsaye saboda suna kwana da yunwa su yi yammaci a koshi kun taba ganin tsuntsaye sun aje abinci ba su ajewa za su fita kiwo ne da safe da yamma kuma su dawo irin su Belbelu da makamantansu, za ku san kungiya sun tafi kiwo da safe, kafin yamma sun koshi kuma ba sa dawowa da safiya. Ina fata an gane za su dawo ainihin kan bishiya su kwana ko duk inda suke kwana. Tsaban tawakkali sun yadda goben Allah zai ba su. Ina fata an gane. To irin wannan karfin imanin tsuntsayen annabi yake so a ce musulmai suna da shi. Zai yi wani ce wa kai. Ina fata an gane. A takaice dai shine, ko da baka da irin wannan tawakkali ya zama kana da dogaro da Allah cikin duk abin da ka sa a gaba. Ina fata an gane. Kai iya kokarinka, kai duk planin da zaka yi sauran ka bar wa Allah ka dogara da shi. Sai shigo cikin al'amari kuma ya taimake ka. Shine ma'anan idan kuka shiga cikin kogo, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, ubangijin ku zai kwararo muku da rahamar shi, wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa, sannan kuma zai muku tattalin abun amfani. Sai Allah ya ce mi
تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala nan zai ci gaba da bamu labari. A yanzu sun gama tattaunawa gaba daya, maganar su daga nan ya kare, sun riga Allah ya dauke ransu ya sanya musu bacci. Duk waɗannan sun tattauna ne kafin bacci ya dauke su. Duk maganar da aka yi ta yi su suke tattaunawa tsakanin su da juna, su bakwai da karen da ke tare da su. Ina fata an gane. Shi kan shi karen da ke tare da su din Allah zai ambace shi a cikin wannan aya ta gaba. Malamai suka ce kare ya samu ci gaba har Allah ya bada labarin shi cikin Qur'ani. Saboda me? Saboda ya abokanci mutanen kirki. Ina fata an gane. Ke sa kai ma kai kokarin abokantakan mutanen kirki a duk cikin yanayi. Wannan abun alkhairin su da albarkar su sai shafe ka. Shi yasa wani mai baiti yake cewa إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصب الأرض فتردى مع الردي. يجي إذا كنت في قوم إن كاكسنتي أتكي متاني تو فصاحب خيارهم كأبو كنتي واتو متمن كيركي دقا تكيوسو كريك كي أبو كنتكا دا متاني بانزا. سيجي ولا تصب الأرض فتردى مع الردي كريك أبو كنتكا دا حلقكي سيكا حلقة تردى حلقكو. إلا فاتا أنغاني شي ساواني من بيتي كي تيواك adawal balidi ila aljalid sari'atun karramdi yudau fi ramadi fayukhmadu kaljamri yudau fi ramadi fayukhmadu. Yace domin adawal balidi ila aljalid sari'atun, yace wawancin wawaye yana saurin shafan wayayye. Ina fata an gane. Idan kana wayayye kana zama cikin wawaye, me zaka zama yau da gobe? Yaka zama kai ma an dan soko soko. Sai yace kaljamri, kaman garwashin wuta ne. Yudau fi ramadi, in aka dora shi akan toka, toka zai koma garwashi ko garwashin ne zai koma toka? Yace fa yukhmadu. To haka duk inda mutumin kirki ke zama cikin mutanen banza, to su ne za su yi tasiri akan shi. Ina fata an gane. Sai dai in mutanen kirki ne da yawa mutumin banza ke zama a cikin su, to zai wahala rinjaye su. Amma inda kai kadai ne ka dinga abokantaka da mutane wanda ba na gari ba, yanzu nan sai su canja ka, Allah ya kiyaye. To Allah sai ya bada labarin wannan kare saboda ya abokanci mutanen kirki. Watara shamsa, nan sun riga sun kwanta bacci. Allah ya ce sai ka ga rana, ko kuma za ka ga rana. Idza tala'at, idan ta hudo da safe. Tazawaru an kahfihim, ko kuma tazawaru an kafihim a wata kira'a, wato tana karkacewa ta bi gefen wannan kogon nasu za ta nemi ni ta gefen dama. Wa idha gharabat, yayin da kuma ta je za ta fadi, taqriduhum zata shimal, nan ma sai ta karkace ta bar su ta gefen arewa ko ta gefen hagu. Wahum alhali su fi fajwatin minhu, suna cikin farfajiyan wannan kogo. A nan ne sai malamai masu bincike suka kalli wannan ayar suka ce, idan ka kalla wato kaman kogon yana kallon arewa ne, kofar kogon kenan. Idan rana ta fito ta gabar, idan za ta bi rana ta fito ta gabar, sai ta bi ta gefen su ta haka, ta gaba za ta bi ta inda kofar kogon yake ba, sai ta wuce. Idan ta je faduwa kuma sai ta karkata ta koma ta gefen can, ta inda nan ma ba za ta haska cikin ainihin kogon ba. Haka wasu malamai suka ce, a'a, ranan takan zo ta wuce ta haska kogon, amma Allah ya sanya shamaki ta yanda hasken ranan ba zai shiga cikin kogon ba. Kasa akwai hasken rana na haske, akwai kuma na ainihin zafin rana. Yanzu idan muna cikin nan akwai duhu, rana ta fito, ai hasken zai shigo, za mu gane rana ta fito, amma kuma hasken zafin ranan daban. Ina fata an gane. Ke sa idan kana inuwa a gindin bishiya, akwai hasken rana, amma baya kona ka, ko ba haka ba? Ka fita daga inuwa kuma shi ma hasken ranan shi ma daban, shi kuma haske ne mai kuna. To sai suka ce hasken ranan yana shiga cikin kogon, amma Allah ya sanya wani shamaki, ba abinda hasken ranan zai musu saboda zafin shi. Ke sa Allah ya ce, zalika min ayatillahi, faruwan hakan na daga cikin ayoyin Allah. Saboda hasken ranan idan ya jima yana dukan su suna bacci, zai cutar da su. To Allah sai ya hana wannan haske mai zafin baya shiga cikin kogon, sai dai haske kawai wanda zai haskaka musu kogon, shine ma'anar zalika min ayatillahi. Allah sai ya ce, man yahdillahu, duk wanda Allah ya shirar da shi, fa huwal muhtada, shine shirayye, wa man yudlil, duk ko wanda Allah ya batar da shi, falan tajida lahu waliyyan murshida, ba zai samu wani majibincin al'amari wanda zai shirar da shi ba. Da wannan ya kamata a kullun ka nemi shiriya a wurin Allah, babu mai shirin da bayi in ba Allah ba. A kullun shi yasa Allah ya sa sau 17 muna cewa ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirar da mu hanyar madaidaiciya. Kullun dole sai ka faɗa sau 17, in ma ka faɗa da kanka ko kuma liman ya faɗa kana cikin jami'i tare da shi, ko baka faɗa ba hukuncinka kamar wanda ya faɗa ne. Ina fata an gane. Dan in ya gama zaka ce amin, haka ne ko baka ba? Idan kuma sallah azhar ne ko la'asar, ko raka'a biyun karshe na isha, ko raka'a ɗayan karshen magariba, nan an ce kai ma ka karanta fatiha. Da mun duk lokacin da baka jin karatun liman, wajibi ne ka karanta fatiha. Ina fata an gane. To shi yasa a kullun sau 17 mukan ce ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirar da mu hanya wacce take madaidaiciya. Man yahdillahu, duk wanda Allah ya shirar da shi, fa huwal muhtada, shine shirayye, wa man yudlil, duk ko wanda Allah ya batar da shi bisa adar shi sa, falan tajida lahu waliyyan murshida, ba za ka samu wani murshid, wani wali, wani majibincin al'amari da zai shirar da shi ba. Allah sai ya ce, wa tahsabuhum aiqadan, suna cikin kogon suna bacci. Wa tahsabuhum aiqadan, inda za ka leka za ka yi tsammanin cewa idan su biyu, domin aiqad jam'i ne na yaqiz ko yaqazan, in ce qazan da larabci wanda idan shi biyu, ko kuma yaqiz, in an ce kuma aiqad shine jam'i, wato waɗanda suke bacci. Wa tahsabuhum, za ka yi tsammanin su waɗannan matasan aiqadan a farke suke, wa hum ruqud alhali bacci suke. Shi yasa su malami suka ce idan su ma a bude shi, wani irin bacci ne mai abun mamaki, idan su na bude amma suna bacci, saboda bacci ne na ikon Allah. Shi yasa Allah ce, da zaka leka ka gansu zaka dauka idan su biyu, dan ga idan su a bude ba su kama da masu bacci ba, amma wahum ruqud, in an ce raqid shine mai bacci, ruqud masu bacci. Sai Allah ya ce, wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal, saboda ka san nauyin baccin ba sa iya juyawa. Allah ya ce, muna jujjuya su gefen dama da gefen hagu. Idan suka dauki awanni suna gefen dama, Allah sai sa mala'iku ko shi da kanshi juya su da kun fa yakunu su koma gefen hagu in sun yi awanni a gefen hagu su ƙara koma gefen dama har sama da shekara 300 Allah ya ce wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal muna jujjuya su gefen hagu da gefen dama saboda me saboda kar wani sassan jikin su ya samu matsala Allah ya ce wa kalbuhum shi kuma wannan karan nasu ba sai dun dira'ihi bil wasid yana kwance ya miƙar da zira'in shi yanda dai kare ke kwanciya ina fata an gane ya miƙar da kafafun gaba to haka karen yayi a cikin wannan kogon yana kwance ya miƙar da kafafun shi na gaba bil wasidi a cikin farfajiyan wannan kogon wasu malamai suka ce al wasid shine al bab a yana kwance ne a kofar wannan kogon a matsayin shi na mai gadi ina fata an gane domin kalmar al-wasid idan ka dauki suratu la aqsimu bi hadzal balad da kuma suratul humaza Allah ce innaha alaihim musadatun kaga akwai qira'a musadatun da hamza da sukun akwai kuma musadatun da wawu wanda yake da madda to wannan al-wasid daidai yake da wancan ma'ana innaha alaihim musadatun su kafurai in an sa su a wuta za a kulle kofar to shi yasa wasu malamai suka ce alwasidi an ana nufin kofar wannan kogon karen yana kwance yana gadi a bakin kogo haka shi ma fa shekara 300 ina fata an gane lawiqalat alaihim inda zaka leka ka gansu lawallaita minhum firara da ka ruga a guje wala mulita minhum ru'ba tsoro zai kama ka zaka cika da tsoro malamai suka ce saboda me ana akwai ababai guda biyu idan kuka kalli wannan ayar Allah ya ce wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal muna jujjuya su gefen dama da gefen hagu suna bacci haka ne ko ba haka ba shi karan kuma ba Allah sai ya ce wa kalbuhum amma shi karan nasu ba sai dun dira'ihi bil basir yana kwance ya miƙar da kafafun shi na gaba a bakin kofa yana gadi ko wani zai zo ya kai masa hari to me yasa Allah bai ce karan ana jujjuya shi ba ai in dai ana jujjuya su ne dan saboda kasu jima a gefe ɗaya su samu matsala ya kamata karan shi ma ana jujjuya shi amma Allah bai ce ana jujjuya karan ba wa taɓa wannan tunanin a wannan ayar kina tadabburin qur'anin da ake magana to a wannan gabar akwai wani babban mai bincike dan kasan Germany da ya rubutu akan wannan ayar ga abin da yake cewa yace wata ran nayi tafiya daga gari kaza zuwa gari kaza ya fada cikin littafin yace ina airport ina jira kafin a mana bodin mu shiga jirgi sai wani ya bani kyautan Qur'ani mai fassara da yaren Germany ga wanda ya san kasashen turai dabi'an musulmi ne su buga qur'ane da yarurruka daban-daban yaren Germany, France, turanci, yaren Spain amantar jaman kawai banda rubutu larabcin qur'ane a dinga rabawa mutane suna wannan ne saboda ku karanta ku san musuluncin namu fa ga yanda yake ba yanda ake ba ku labari ba ina fata an gane duk mun yi wannan abun a turai a tarabawa kafirai qur'ane amma tarjaman qur'ani ku fahimci wannan abun da kyau to yace da me mika mishi sai ga qur'an tayar shi baci to na mari na mai hankali wani qur'ani zai bani kuma in aka mika maka za a wuce ne kawai ya rage naka yace sai aji yace bayan ya shiga jirgi ya zama tafiya ne a wanni masu yawa sai zaro da kanshi ya dauko qur'anin yana dubawa farko abin da ya fara duba shi ne suratul kafi kawai dan ya budo tsake ne kawai sai kafi ta fado yana karantawa sai zo daidai wannan aya Allah ya ce wa tahsabuhum aykazan hum ruqud suna bacci shekara saboda 300 idan su kuma a bude zaka dauka idan su a farke ne amma bacci suke sai Allah ya ce wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal muna jujjuya su hagu da dama saboda kar wani sassan jikin su ya samu matsala to amma sai Allah ya ce wa kalbuhum basidun dar'ahi bil wasid, amma ga karen na kwance shekaru 300 ba shi ba juya shi ba, lokaci yayi da na kana kallo na sara minti na minti biyar na, to shine sai ya ce sai wannan abun sai ya ja hankalin shi, yace sai yayi bincike ya gano scientific research me yasa karen shi ba a juya shi, su ake juya su. Yace bayan ya isa inda ya kai ya dawo sai ya shiga bincike kawai, ka san bature da naci zai iya tafiye tafiye a duniya akan matsala guda ɗaya sai ya gano ta. Yace karshe abin da ya gano shine a binciken da yayi na tsawon shekaru a jikin kare akwai wani sinadari da inda kare yana da rai bai mutu ba idan zai shekara 1000 a wuri ɗaya ba abin da zai same shi, jikin shi ba zai lalace ba, matukar akwai rai a jikin shi ba mutuwa yayi ba, in zai zauna ko yayi wannan kwanciyan ya shekara 1000 a haka ba abin da zai samu jikin shi. Haka Allah halice shi da wannan sinadarin, halittan Allah ne ba wani ne ya same shi ba, saboda dama aikin shi gadi ne, daga cikin gadi kuma akwai zama. Ina fata an gane, ina fata kun fahimta dalilin wannan ya musulunta. Yace akan wannan abun yanayin ina musulmi suke ya karbi kalmar shahada kawai akan bincike akan wannan ayar. Kai ka taba bincike akan ta? An gane wannan abun da kyau. To alqur'ani babu abun da babu a cikin shi, babu abun da Allah ya bari na ilimi wanda bai sa a ciki ba. Idan turawa suna bincike suna gaya maka ababe da ke cikin qur'ani na science sai hankalinka ya tashi. Yau ne mun bada guda ɗaya ko akwai wasu kuma sai gobe insha Allah. Abun da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa. Ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala. Allah wannan wata da muke ciki Allah ka karɓa mana ibadunmu. Ya Ubangiji ka sanya mana albarka cikin rayuwarmu, ka sanya mana albarka cikin gidajenmu da kasuwanninmu da garurukanmu da ma'aikatunmu da makarantunmu. Ya Allah ka albarkace mu, ka albarkaci iliminmu, ka albarkaci dukiyar masu dukiyarmu da 'yan kasuwanmu. Allah ka sanya musu albarka. Allah muna roƙonka don rahamanka, ya Allah ka tausaya mana. Wannan hali da ake ciki na ƙunci a Najeriya, Allah ka kawo mana sauƙi, Allah ka yaye mana, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Waɗannan yara da aka kwashe a Kaduna wajen 287 suna hannun 'yan ta'adda, Allah ka ainihin tausaya musu, Allah ka ainihin kuɓutar da su cikin aminci. Ya Ubangiji ka kuɓutar da su cikin aminci, ka ba wa iyayensu haƙuri. Ya Ubangiji mu kuma Allah ka kare mu da zuri'armu gaba ɗaya. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.